Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da safiyar yau Alhamis 26 ga watan Satumba shekarar 2019 akan mitoci 19.31.49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a iya samun mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin namu na wannan lokaci. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Wani takaitaccen bayani da aka fitar ya nuna shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci ƙasar Ukraine ta yi bincike kan harkokin tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden a Ukraine ɗin. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce Iran ba za ta ƙara tattaunawa da Amurka kan shirinta na nukiliya ba, alhalin ba a ɗage mata takunkuman da aka ba mata ba. Sannan wani harin jirgin sama da aka kai jiya Laraba kan mayakan ISIS a ƙasar Libya ya halaka mayakan na ISIS aƙalla 11 a cewar rundunar sojin Amurka.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya yi jawabi jiya.
It should not be lost on anyone.
Yace bai kamace mu manta albarkatu da duniya ta dogara akai wurin tafiyar da masana'antu da kera abubuwa daga Afirka suke ba, amma har yau ita Afirka dan kanta tana cikin talauci.
Haka kuma za ku ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta dan takarar shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli kan hukuncin kotun shari'ar zaɓe na shekarar 2019 da ya tabbatarwa da shugaba Buhari nasarar zaɓen.
Surely we will appeal the decision. There is a lot wrong with the judge.
Babban lawyer ta wakilin lauyoyin PDP Mark Ezekwemi, wanda tun farko ya bada tabbacin za su ɗaukaka ƙarar, ya ce sun miƙa wa kotun ƙolin hujjoji 66 da suka hakikance za su iya ba su nasarar ƙarar.
Sannan Grace Alheri Abdu na tafe da shirinta na domin iyali, amma duk kafin waɗannan sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani takaitaccen bayanin tattaunawar da aka yi ta wayar tarho tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nuna shugaba Trump ya buƙaci a sa jami'an ƙasar Ukraine su yi bincike kan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. 'Yan jam'iyyar Democrat sun ce wannan takaitaccen bayanin da fadar White House ta fitar ya tabbatar da zaton da dama ake yi cewa shugaba Trump na gudanar da harkokin wajen Amurka ta yadda zai amfana a siyasance. To sai dai shugaba Trump ya yi shakulatin ɓangaro da duk wani zargi na cewa akwai wani abun da ya furta a wannan tattaunawar da bai dace ba. Haka zalika wasu 'yan jam'iyyar Republican da dama sun kare shugaba Trump ji Laraba da cewa bayanin bai nuna an aikata wani laifi ba. Da yake magana da manema labarai bayan kammala wata ganawa ta bai ɗaya da shugaba Zelensky a bayan fagen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York da yammacin jiya Laraba, Trump ya ce yana goyon bayan ƙoƙarin da shugaban na Ukraine yake yi na magance ɗimbin almundahana. Sannan ya sake zargin Biden da ɗansa Hunter da aikata rashin daidai. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya gaya wa shugabannin ƙasashen duniya jiya Laraba cewa ƙasar Iran ba za ta yi zaman tattaunawa da Amurka ba, muddin takunkuman da aka ƙaƙaba ma ita Iran ɗin na aiki. An taɓa yin zaman tattaunawa da mu, alhalin takunkumi na aiki a kan mu, ba za mu sake yadda da haka ba. A tsaida takunkumin sannan a koma kan alƙawuran da aka yi a baya. watakila a iya sake bude babin tattaunawar abinda Ruhani ya gaya babban taron Majalisar Dinkin Duniya kenan. Amurka ta kakaba takunkumi kan wasu muhimman bangarori na sashen man kasar Iran bayan janyewar da Amurka ta yi bara daga yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015 wadda ta tanaji takaita shirin nukiliyar kasar Iran. Gwamnatin Trump ta ce yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Iran da manyan kasashen duniya ba ta yi tasiri sosai ba wajen hana Iran ci gaba da shirinta na nukiliya da kuma su aika-aika. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin jirgin sama da aka kai jiya Laraba kan mayakan ISIS a kasar Libya ya halaka mayakan ISIS akalla 11 a cewar rundunar sojin Amurka. Bataliyar sojin Amurka da ke yaki a Afirka wato AFRICOM a takaice ta ce harin jirgin saman wanda aka kai a garin Marzouk na kudu maso yammacin Libya na haɗin gwiwa ne da sojojin gwamnatin haɗin kan kasar Libya. An kai harin jirgin saman ne da zumar kau da 'yan ta'addan ISIS a kuma hana su kai hare-hare kan mutanen kasar Libya, a cewar William Gale, daraktan gudanarwa na bataliyar ta AFRICOM. Shugaban Isra'ila ya buƙaci Prime Minister Benjamin Netanyahu da ya kafa sabuwar gwamnati bayan tsaka mai wuyar da aka shiga saboda irin sakamakon da aka samu a zaben da aka yi a makon jiya, wanda hakan ya sa komai ya tsaya cik a ƙasar. Ofishin shugaba Ruben Rivlin ya bayar da wannan sanarwar bayan ganawar da aka yi jiya Laraba tsakanin Netanyahu da babban mai kalubalantarsa Benny Gantz. Dama Rivlin ne ke da hurumin zaɓar ɗan takarar da yake ganin ya fi alamar iya kafa gwamnatin riƙon ƙwarya bayan da aka kasa samun mai rinjaye a majalisar dokokin ƙasar tsakanin Netanyahu da Gantz. ‘Yan takara sun kammala yakin neman zaɓen su jiya Laraba a ƙasar Afghanistan bayan da suka kwashe kwanaki 60 suna yi, kwanaki 2 kenan gabanin zaɓen shugaban ƙasar da za a yi ranar Asabar kamar yadda doka ta tanada. Masu kalubalantar shugaba Ashraf Ghani, wanda ke neman wa'adi na biyu, na zarginsa da amfani da dukiyar ƙasar a tsawon lokacin da ya kwashe yana gudanar da yakin neman zaɓensa. Abdullah Abdullah, ɗaya daga cikin 'yan takara da ke kan gaba, wanda kuma ya kasance cikin gwamnati da aka yi rabon iko cikin ta da Gani na tsawon shekaru 5 da suka gabata, ya ce Gani ya kama hanyar faduwa a zaben kuma zai so ya amfani da coge wajen yin nasara.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya yi jawabi a taron koli na Majalisar Dinkin Duniya, inda ya tunatar da shugabannin duniya cewa duniya ta dogara ne da albarkatun ƙarƙashin ƙasa daga Afirka don gudanar da masana'antu da samar da ci gaban kamfanoni. Amma har yanzu Afirka tana cikin talauci. Ya ce dole ne shugabanni su samu hanyar warware wannan matsala. Ga abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da cikakken rahoton.
Shugaban na Ghana Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya yi jawabi ne na mintuna 12 cike da muhimman batutuwa, musamman batun kawar da talauci tsakanin al'umma. Ya ce mu da ake kira kasashe masu tasowa, mu ne muka san abin da ake nufi da talauci, saboda lamari ne da muke tare da shi a koda yaushe, kuma yana zubar mana da mutunci. Kawar da talauci a cewar Nana Akufo-Addo shi ne mizani da ake auna gwamnatocin kasashenmu, don haka wajibi ne kowace ƙasa ta tashi haƙanta yaƙi ta kawar da talauci kuma ta samar da arziki ga jama'arta. Sai dai ya nuna takaicinsa akan talin arziki da Allah ya yi ma Afirka, yana cewa
it should not be lost on anyone. that the minerals on which the world depends to move industry and manufacture are mostly available in Africa. And yet we, who own these fundamental resources by birthright, have remained poor.
Yace bai kamace mu manta albarkatu da duniya ta dogara akai wurin tafiyar da masana'antu da kera abubuwa daga Afirka suke ba, amma har yau ita Afirka dan kanta tana cikin talauci. Ya kara da cewa,
do not seek to blame outsiders for our problems. Since we are being asked to find multilateral solutions, I believe it is worth pointing out.
Ba ina dora laifi akan wasu da ba su a Afirka ba ne, da yake mun taru a nan ne domin samun mafita na bai daya. Dole ne in bayyana wannan rashin adalci da ake samu wurin yaki da talauci. Nana Akufo Addo ya tabo batun sauyin yanayi wadda duniya ke fama da ita. Sai dai wasu 'yan Ghana sun je harabar Majalisar Dinkin Duniya suka yi zanga-zangar kingirin gwamnati, inda wasun su ma ke cewa,
sunana Hajiya Abuye Umma, uwan sarkin zangon nan ga Amerika. Ghana, abinda da Ghana ke dauka yanzu ba mu iyawa. Ya 'yanmu, muna need very 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 good education. Ka ce za ka kawo free education. Yanzu gana ya kola ba iko yaro budurwa ta fita an kame ta an kidnap. Yaran mata ta kuradi guda uku har yau ana kashe polisai, ana kashe sojoji. Ya za mu yi cikin kasan Ghana? Iyayenmu na Ghana, ya'yanmu na Ghana, danginmu duka na Ghana. Nana Akufo Addo ya bata mana gari.
Ni ne Alhaji Abdurrahmani Abubakar, muna roƙon shi saboda Allah da Annabi ya rage muna kudin fatro, don fatro ke rike da duniya duka. Kudin lori zan bar gidawo an kara 10%. Duka mutane na jini kuma ba aiki. Ya yi kokari saboda Allah da Annabi ya duba ya rage muna fatro na ya zo kasa.
Shi ko Samson ne a je saki wanda yake yaba wasu shirye-shiryen gwamnatin Ghana cewa yayi.
This is the time that our president is coming out with a lot of visions, and it is clear because even we that are outside, we can feel the impact of the free education and free.
Yace yanzu ne shugaban kasar mu yake bullowa da manufofi masu inganci, kuma a fili lamarin yake, saboda mu da muke kasashen waje muna gani a ƙasa, musamman batun makaranta a kyauta da wasu abubuwa, kuma hakan ya sa na samu sauki wurin aikewa da kuɗi zuwa gida. Baba Yakub Makeri, sashen Hausa, daga zauren taro na Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York.
A gaida Baba Yakubu Makeri da wannan rahoton. Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP ta dan takarar shugaban kasar Najeriya, wato Atiku Abubakar, ta daukaka kara zuwa kotun koli kan hukuncin kotun shari'ar zabe na shekarar 2019 da ya tabbatar wa shugaba Buhari nasarar zaben. Babban lauya a tawagar lauyoyin PDP ya ce sun mika wa kotun kolin hujjoji 66 da suka hakikance za su iya ba su nasarar karar. Daga Abuja, wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El Hikaya ya aiko mana da cikakken rahoton.
Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP da dan takarar ta Atiku Abubakar ta daukaka kara zuwa kotun koli kan hukuncin kotun shari'ar zaben 2019 da ya tabbatar wa shugaba Buhari nasarar zaben.
Surely we will appeal the decision. There's a lot wrong with the judge.
Babban lawyer ta wagar lauyoyin PDP Mark Ezekwemi, wanda tun farko ya bada tabbacin za su daukaka karar, ya ce sun mika wa kotun kolin hujjoji 66 da suka hakikance za su yi ba su nasarar karar. Ezekwemi bai bayyana jerin hujjojin ga manema labaru ba, amma an fahimci akwai batun nan na zayyana takardun kammala karatun shugaba Buhari da aka mika wa hukumar zabe da cewa ba su da sahihanci. Hakanan PDP na kalubalantar hukumar zaben kan batun na'urar aika sakamakon zabe ta na'ura mai kwakwalwa da take cewa da dai za a bi alƙaluman ita ta lashe zaben. Kakakin kamfen na PDP Buba Galadima ya ce sun zaki yunkurin bin matakan shari'a ne kan sakamakon zaben.
Kuma abu ne da yawa ya kalubalanci yadda aka tafiyar da wancan shari'a. Ɗaya daga cikinsu shi ne, inda ka saurari lokacin da alƙalan nan na kotun tribunal suke ba da ba'asin wannan shari'a. Tun da ma baka ganin su sai ka zaci cewa ai lauyoyi ne waɗanda shugaban ƙasa ya biya, jam'iyyar APC ta biya, suke gabatar da ba'asin da suka shigar gaban kotu. Ashe in mutum bai sani ba, akasarin 'yan Najeriya suka ɗauka, sai daga baya suka gane cewa ai alƙalai ne waɗanda za su tsaya a tsakiya su faga gaskiya tsakanin mai ƙarfi da mara ƙarfi, tsakanin basarake da talaka. To waɗannan hujjoji namu, duk wanda ya san harkar shari'a, inda fi sabilillahi za a yi, mun yi imani cewa za a rushe wannan zabe, kuma za a tabbatar da Atiku shugaban ƙasar Najeriya.
Ana ta ɓangaren jam'iyyar APC ta bakin sakataren walwala Ibrahim Masari ta ce ba ta shakkar ɗaukaka ƙarar.
Kusan in ce sauran
iris ya rage musu insha Allah su ga kurin kus ma'ana kotun koli ta yanke hukunci kuma in Allah ya da tabbatar mata bai gaskiya gaske shi kuma ba wani mutum wanda muke jin tsoro a harka ta siyasa saboda mun nemi mutane sun yarda da shugabanmu Muhammadu Buhari sun yarda da amincin shi sun yarda da gaskiyar shi sun yarda da amanar shi sun yarda da cewar shi ala kulli halin mutum ne wanda yake dattijo wanda kullun garin Allah ya waye me zai yi ne yi ma 'yan Najeriya ya kyautata jin daɗinsu ya tsare mutuncinsu ya kare haƙƙinsu.
Batun da wasu kafafen labaru na yanar gizo suka yada da ke nuna ABC ma ta shigar da wata ƙarar daban ta neman soke wasu daga korafe-korafen PDP a ƙarar bai samu tabbacin hakan ya faru daga jam'iyyun ba. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasir Adamu El-Hikaya yanzu kuma kafin mu je shirinmu na gaba a yau ga wannan.
Kullum muna gaya wa shugabannin jami'o'i da ma'aikata ta ilimi a yi ƙoƙari a shigo da ilimi wanda yake wato mai saiti wanda yaro in ya gama makaranta ba zai tafi ina ya neman aiki a kan titi kamar inda muke gani a halin yanzu ba ko kuma yaro ya gama makaranta ya kasance ko a gidansu ana da kamfani ba za ya ɗauka su aiki ba.
Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa kenan babban jagoran kungiyar Kwankwasiya sai a biyo mu a cikin shirinmu na hanzi don jin cikakken rahoton. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu agogon mu anan ya ce karfe 1:17 na dare a nan birnin Washington DC. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka.
Sharo yunan yana suna kuma ni ma yana suna siyan ka cibiyar abin aure na ni kuma na sayana da sana'ata kuma ta tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni.
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya isa gusau babban birnin jihar Zamfara inda tsananin soyayya ya kusa zama ajalin wata budurwa da ta cinnawa kanta wuta sabili da saurayinta ba shi da halin daukan nauyin auren. Shirin domin iyali ya hira da kawun yarinyar wanda shine yake matsayin uba a gare ta. Ga bayanin da ya mana dangane da wannan lamari.
Wannan yarinya ya tace domin ƙarina ya haita kuma yarusu. Abin da ya faru wannan Aisha tana son wani yaro Umar amma Umar din nan babansa baya da halin da zai aure domin baban shi gadi yake shi ma mashin aka bashi yana kabo taba kalasa ba nashi bane so saboda haka tun bare dai aka ce ya aiko ga yarinyar nan sai ya nemi wasu uwaye daban ya aiko don bai san uwaye ne sai da mutum tashi mai don kowa ne bai mai aure ba da ya aiko da ɗan dabino da naira 1000 aka karba ce to bayan sati biyu an gama shawara ku turo a yanke muku sadaki abinda Allah ya hore ma ka kawo ita kuma a sai mata katiha a aurar da ita to abin nan dai ya riƙe har shekara ɗaya shine aka ce wai Umar ko ya yanka sun sani sai muka ce abinda za a yi mu naɗa wani committee kura na mutum biyu ne su je wurin uwayen shin sun san Umar na neman auren nan su ce wallahi ba sani ba kun ba da miyan bakinsu suka yi wannan magana auren nan ba to kunji suka ce to a dakatar da shi domin gaye ma iyayenmu illa su ba ruwansu sun ce to yanzu abin da za a yi aje a zo da Umar gaban ku ka riga mai haka shine aka je da Umar gaban su iyayensu ka gaya masa haka mun ce to don Allah ku ba mu Umar mu zo da shi gaban yarinyar ya faɗa mata abin da uwaye ne ce ta yi haƙuri don mu samu natsuwa ruwa gaya mata to shine wannan dare hankalinta ya tashi sai yana wayewa sai ta je ta nemi hetur ta ce a ƴan mata hetur, ta je da ɗan roba ga wani ɗan kabu-kabu ta ce Allah ƴan mata hetur za ta yi lalle. Ta yi lalle sai ta je ta watsa ma hetur ɗin dunnan gabanta da bayanta. To lokacin ta ɗauko a shana a ko ta yarinya ƙaunata tana gani. Ita ce nira gida ta ce ki kashe kaina zan yi, Umar dai ba aure na zai ba kuma ni ba ni abin shi in yi lalata da shi. Saboda haka kuma ban so in aure wani duniya in ba Umar ba. To ƙara in zan na ta salawanta da zan ba ina ganin Umar bai aure ni ba. Ta ce gaki haka har ta buga a shana ta buge ta anshi ta ruga ta je ta faɗa mu uwaye mata. A shi ta je ta samu wata a shana kawai tana bugawa ta zo kusa da jikinta sai ta yi but. Wuta ta tashi gaba ɗaya. Sai ta tunkari cikin gida kafin yare ta gama sai suka ga kanta tana ci da wuta sai suka kama kururuwa wurin duk ta yi wurin sai ta so su ruga gurin su mata sai ta yi waje lokacin da waje akwai wasu mutane can gehe zanne. To wannan lokacin wannan mutane na gehe zanne to a wannan lokacin suka ce ga gidan Buhari can ya kama da wuta don haka an dauko mashin an yadda don Allah ku rugo da gudu. Aka ce a ba mashin bane an ga mutun na abun aka ce kai mutun ne fa shine ko da aka rugo da ko ina wuta ta burita shikenan. Allah ya sa akwai mata masu kwallallakin ruwa aka dauko anka dinga kara mata ruwa hauta ta mutu sannan aka balle mata kaya aka babballa kayan nata aka yage su har bulanziya duk ta dahi aka yayyage sannan aka bata huska ta yi bakekirin sannan aka bar yariyar nan haka sannan aka dauke ta aka shiga da cikin gida aka nuna aka je cikin gida. To yanzu ya za a yi? To yanzu abin nan da ya faru wallahi cikin gidan na 740 a cikin gidan shi ne. To ya za mu kace to yanzu ba abin da za a yi mu dauko ba mu aikata asibiti mu dauko mai maganin gargajiya muka dauko mai maganin gargajiya dura babban dana Saminu ya je ya dauko mai maganin gargajiya ya taho shi na zama ba kai ce Alhaji ai wannan wanda duk ya ga wannan ba maganar jingaza ba dai mu ga yanayin ta samu lahiya yayi magani duk zuba mata. Rana Asabar wannan abu ya faru da ƙarfe 8 na safe 7 zuwa 8 na safe. To Lahadi ya sake dawowa wani ya ba mu taimakon naira 1000 da yazo sai muka 700 din na farko muka bashi muka ce hauka bakabo. Ran Lahadi da ya dawo sai ga wani ban Allah ya ciro naira 1000 ya bani. To yana zuwa da yazo magani sai ce don Allah ga naira 1000 kuma ka hauka bakabo mun gode gobe litinin ka dawo. Gobe litinin na dawowa yan sanda na ji domin an fara dauka an fara watsawa shine ina suka zo kuce a bayan rufa nace eh akwai dalilin da sa bayan rufa ba na farko dai ina je wurin ku fitina ne na biyu kuma ya ba kai asibiti nace to ina kai asibiti da wazan kai ta asibiti banda ku kwabo abinda zan dauke ta ma a kaitar da mashin da mota babu kuma jikinta ko ina ciwo ne da ya za mu dauki ta shine suka yan sanda da duk rudun wada aka turo mutum uku da wani mai anini uku suka zo suka dauki jawabi sai suka ce wace hukuma muke nace binin ruwa aka to suka kira yan sanda binin ruwa suka zo suka dauke ta muka asibiti ta ranar litinin. To shine ga masa muna neman taimako ga bayan Allah wanda Allah ya hore mana nan duk duniya wanda ya jiya wanda zai iya taimakawa fi sabilillahi ya taimaka don girman Allah ya ne gade wallahi marai ya ce kuma hannun mu take kuma wallahi baya da halin da zai aure yariyar nan amma da yawa mutane sun ce in Allah ya bata lahiya su za su iya biya mai sadaki da lehe har kuma ita yarinyar ma a yi mata kayan daki domin shi take zuwa a aurar da ita don Allah ya rena bata mutu tana nan da rai kuma duk mai ne taimaka mai taimaka fi sabilillahi.
Yanzu Alhaji lokacin da watakila kuka yanke shawarar tunkarar iyayen shi Umar da zumar cewa a zo a bayyana ma yarinya ba ku taba tunanin wani abu makamancin haka na iya faruwa ba sanadiyar matsanancin son da take masa?
Wallahi ba mu tunani haka ba. Allah ya gani ba mu san abin zai faru haka ba saboda yarinyar ta sauke alqur'ani almajira ce kuma kowa shi da ta shi take ba ruwanta da kowa amma cewa Umar din ba zai aure ta ba cikin nan nan dare wanda zuwa sahiya wannan abu tunanin ta yazo mata ta kashe kanta ta huta.
To yanzu kun sami wani martani watakila ko wani bayani daga iyayen Umar bayan faruwar wannan lamarin?
Eh to sun dai sun zo sun gaida ta sun gaida mu kuma sun muna jaji
shi Umar din fa
ya Umar da an yana zuwa an ga ya mai sai yanki jiki ya fadi
shi ma kenan dai yana son
shi ma subhanallah yanki jiki ya fadi tunda sai misalin shi ma ƙarye 10 da ya taho an ga ya mai na Lahadin nan yanki jiki ne ya fadi wallahi ƙarye 1 na dare sannan ya horo an zuba mai ruwa ana sa mai ruwa sai da an kai mai ƙarin leda uku na ruwa sannan ya taso yanzu yau ya taho wuri na nan gida yana cewa in gaida ita
shi bai iya zuwa gai ya zo kun wani hali yannan suka ce a gai ya zo don iya zo ya ganta cikin wannan hali kuma wani abu wani iya faruwa da shi don haka sai aka ce to a dakatar da shi ita ma yanzu nan tana dimi tana cewa Umar ga ka zo ka iske ni cikin wannan hali ka yi hakuri in Allah ya ce za mu yi auren za mu yi abin da kai faɗa kenan.
Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna ya kuma yi hira da saurayin yarinya kan wannan lamari ga abin da yake cewa.
Ni zai faro wannan abu ban ji daɗi ba kuma tamkar cewa ga kaina abu nan ne ya faru. Ranar da zai mun ga haɗu da ita da daddare za na gida sun ce mana to mu zai in rike da ta ya gida ni kuma sannan ne. Nan jama'a da daddare na zakko ta hankuwan gida sunan ne ya hira wasu aiki ban ma nan ne ya hira yana can wurin aiki sai aka kira ni an ka gama abin da ka faruwa sai ne dawo gida sai ne gangaro da ni in je in ganta sai an ka kibari na nan ne na gane kawai an kai ne cikin gida ba san ko me ka faruwa ba. Aisha ni dai yarinya ta ce kuma ina son ta tana so na kuma.
Kana da niyyar koyi aure ko wani abu makamancin haka?
Eh, ni ina da niyyar za a aure ta ko da na ce yau ka saura mai aure da kina amince da cewa za a aure ta kuma sannan ni ban da zarahin da zan cewa za a aure ta kuma sannan uwaye na ma ni suka biyo in taimaka musu sannan kuma da ban da hargitsi za ne ko da mun kabu na kai amma ba nawa ba ne mai shi ya an sha abu ne.
Wannan ne yasa ka je ka ce mata kenan ta yi hakuri ba za a yi auren ba kenan?
Eh, shi yasa nan je na ga mata haganga saboda banda zarahin da zan yi ne shi yasa ba wani aiki gare ni ba da zan zuwa in bido na kuɗin da zan cewa zan aure ta.
To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji abin da Aisha da ke kwanta a asibiti ke cewa dangane da wannan lamari da kuma halin da ake ciki akan wannan batu. Kafin nan a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyinna da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya.
To madalla ga Ibrahim Ka Almasi Garba ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To a takaicen wani takaitaccen bayanin tattaunawar da aka yi ta wayar tarho tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nuna shugaba Trump ya buƙaci a sa jami'an ƙasar Ukraine su yi bincike kan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya gaya wa shugabannin ƙasashen duniya jiya Laraba cewa ƙasar Iran fa ba za ta yi zaman tattaunawa da Amurka ba. Muddin takunkumin da aka kakaba mata na aiki. Amurka da Honduras sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya jiya Laraba a matsayin ɗaya daga cikin matakan da Amurka ke ɗaukawa na daƙile kwararowar da baƙin haure ke yi zuwa cikin Amurkar daga ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka ta wajen ƙetarowa daga ƙasar Mexico. Ba a bayyana dalla-dallar abin da yarjejeniyar ta kunsa ba. To amma ta zo ne bayan cimma abin da ake wa lakabi da yarjejeniyar ƙasa ta uku ta yada zango wadda Amurka ta rattaba hannu a kanta da ƙasashe biyu wato El Salvador da Guatemala kwanan nan. Waɗannan yarjejeniyoyi da aka cimma sun tanaji cewa duk wani mai buƙatar fakewa ko kuma faka a Amurka ya gabatar da takardun buƙatar hakan a ƙasa ta farko da ya samu shigan wato cikinta wadda yake ganin tafi ƙasar da ya gudu ya baro kwanciyar hankali.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Sidi da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai mun hadu a shirin mu na hantsi.